يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah ya ba mu ikon karanta Ƙur'ani daidai da fassara Ƙur'ani daidai da fassara Ƙur'ani daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya ɗauki rayuwarmu akan imani. Allah ta'ala ya sa Ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama, ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata da yake na Ramadana mai albarka. Addu'o'i da muke yi, muna roƙon Allah da mafi girman sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya amsa mana. Sharri da muke neman kariya, Allah ta'ala ya kare mu. Allah ya ƙara wa zuriyarmu albarka, ya ƙara wa karatunmu albarka, ya ƙara wa rayuwarmu dukkaninta albarka. Sai a yi haƙuri ko ba dama a sharuwa. To a kashe ɗaya, in yayi sauƙi sai a kunna, don akwai zafi kuma. Kan na cutar da wasu don maslahar kaina. Yau da ikon Allah za mu tashi a shida ga watan Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allah. Muna cikin suratu Ali Imrana, sura ta uku daga jerin gwanon surorin Ƙur'ani daga sama. Kada mu manta, ranar Lahadi mai zuwa 9 ga watan Ramadan a wannan masallaci ƙarfe 1:30 za a kaddamar da qira'a sautiya na Gwani Muhammad Bukar Zarami, ɗaya daga cikin limamai na khamsu salawat a wannan masallaci, da kuma sallah na tahajjud da tarawihi. Kamar da na fara baya, ana gayyatan kowa da kowa, kuma dukkan abin da aka samu daga kaddamar da wannan karatu na Ƙur'ani ɗin ya sadaukar da shi zuwa ga makaranta da ake ginawa ta Ƙur'ani da masallaci a kusa da Nizamiya Hospital a nan Abuja. Saboda haka dukkan abin da muka bayar na gudumawa, insha Allahu ta'ala, zuwa ga wannan aiki zai tafi. Don haka ba a sau ɗauke wa kowa ba, kowa a cikinmu ya nemi gudumawar da zai bayar, hatta aran masu ya bayar. Da mai jan baƙi, da mai fasa baƙi, da mai karanta tambayoyi, da masu recording, da official ɗin masallaci, da allazan da ke zuwa karatu, da talakawan, da masu mulki, da mabiya ɗin, da ‘yan boko, da ‘yan islamiyya, kowa da kowa ba a sawwaƙe masa ba. Idan muka ba da gudumawa, mun bayar don gina Ƙur'ani ne ta ɓangaren gina makaranta da masallaci. Da haka kowa sai je fasa asusunsa. Manyan aran momi kuma shi kenan sai su rubuta mana check, amma wanda yake valid sai su ba wa committee, sai mu je insha Allah mu kwaso abubuwa ɗin insha Allah ta'ala, ko mu je da keke, ko da mashin, ko da mota, duk wanda aka ce mu je da shi za mu iya zuwa a ɗebo. Allah ta'ala shi rufa mana asiri. Na biyu, mai iya insha Allah asabar mai zuwa za a fara darasi na mata da nake gabatarwa zai zama asabar da Lahadi ne wannan asabar insha Allah ta'ala za a fara karfe 10:11 na rana zuwa 12 awa daidai kenan asabar 8 ga wannan Ramadana to da haka sai ayi kokarin kawo iyaye mata dan su halarta haka kuma akan ware wuri ga maza ma da ke son halarta suna iya zama koda cikin extension na masallaci a nan wurin insha Allah ta'ala su halarci karatu na uku wajen shigowa masallaci akwai korafi da iyaye mata suka kawo cewa ta yamma da masallaci wajen shigowa ba a bude musu kofa da take gefe sai zaman an tashi a karatu maza da mata akan samu cinkoso to mu ji tsoron Allah maza mu rika bawa mata dama su fara fita ta wurin kar mu rika haduwa da su wurin bautan Allah ne dole mu kwatanta kiyaye dokokin Allah sannan kuma ina jan hankalin masu kula da masallaci cewa a bude wannan kofa ta bangaren mata din kuma gidan duka biyu a tabbatar suna bude bangaren fitan mata a bude duka kofofin daga yau gabanin mu tashi kuma ina bukatan shi CSO na masallaci ya tashi ya duba ya tabbatar da cewa an bude wannan kofofi kuma a sa ido kar a yadda a rika haduwa da mata a ba su dama da alfarmar a samun kebantar da kansu iya da muhimmanci Allah ya taimake mu gaba na gaba gabanin fara karatu a yau mun tashi da asara ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na addinin musulunci a wannan ƙasa mahaddacin Qur'ani masanin fikihu musamman a masabar malikiya mutum mai tawali'u mutum mai san na ƙasa da shi mai juriyar karantar da addini mai jarunta a wurin karantar da addinin musulunci wanda yake masanin tafsirin Qur'ani wanda Allah ya masa baiwa da iya magana da barkwancin magana wanda ya dade fa lokaci mai tsawo yana jinya shine Fadilatu Sheikh Sa'id ibn Hassan Jingir Allah ta'ala ya masa rahama babban malami ne na addinin musulunci tun muna kanana muna jin sautin sa a masallatai da a kasuwanni da a motoci da a wurare da dama har ga Allah masa baiwa da hadda na Qur'ani ga duk wanda ya san muryarsa ya san Allah masa baiwa da tilawan Qur'ani ko da a wa'azi ne kuma Allah masa baiwa da iya kalma ta fassara Qur'ani Allah masa baiwa da iya Hausa a wurin tafsirin Qur'ani Allah ya masa baiwa da sanin fikihun masabar malikiyya dukkan sarkakiya da ke cikin irin mukhtasar na Sheikhu Khalil idan yana magana a kansa zaka tabbatar lalle shi ma faqihul umma ne a bangaren fikihun malikiyya kana iya kiransa Ibn Abdul Barri na Najeriya saboda baiwa da Allah ya masa akan wannan muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ji kansa rabona da shi na ƙarshe shi dai an gayyace ni a matsayin guest speaker a nan gidauniya da aka yi na tallafa wa ilimi a nan Abuja a Sheikhu Musa Yar Adua Center bayan na gabatar da muhadara ta yana zaune gefe na ina dawowa zan zauna ranar 9 ga Sha'aban ranar 10 na'am 9 ga Sha'aban 10 ga Febuwari na wannan shekara wato kasa da wata ɗaya kwana 25 da ya wuce shine rabona da shi na ƙarshe bayan na kammala gabatarwa wanda lecture tana nan online ina dawowa sai naga idansa yana zubar da hawaye gefe na da zan zauna sai na mika hannunsa muka gaisa haka sai nace akaramakallah me ya faru sai ya ce min malam Allah ya maka baiwa Allah ya maka baiwa Allah ya maka baiwa sai ya rike hannuna haka sai nace masa malam duk baiwar da Allah ya mana ai mu ƴaƴanku ne almajiranku ne sai hawayen ya karu a idansa maimakon ya rabu sai ya ce ni yadda nake nan dan almajiri a ce ku din nan almajiranmu ne nace malam ai duk yadda aka yi kunne baya girma ya wuce kai mu dabi'armu wanda suka koya mana alu an baki a primary har yanzu malamanmu ne wadanda suka koya mana ABCD haya islam wasu suka yi wasu ATC suka yi wasu teachers college ne amma har a yanzu su malamanmu ne wata ɗaya da ya wuce na je gidan wani a Gombe da na kai ziyara na je na gaishe shi malami na ne na primary school na je na gaishe shi mun yi taɗi da shi mun keɓanta lokaci muka yi ta recalling memory lokacin rayuwa ta primary school kuma har a yanzu malam nake faɗa shi ma in yace malam sai in tsargu sai in ce kace Isa kawai ka huta sai ya ce ai ba za a yi haka ba na ce to ai ne na fi nutsuwa da haka So ala ayi halin waɗanda suka fara karantar da ku ba a girma a wuce malaminka. Duk wanda ya karantar da kai duk girman da kai inda kana da ladabin ilimi to sunansa malam. Yana nan da TC certificate na TC kaje kai PhD in ka zo da zaka ce malam ne. Wanda ya dora maka dan ba alu an baki wauzal har yanzu in ka zo duk tilawon Qur'ani da tafsirin ka zaka ce aka da makalla malaminka ne to haka tarbiyar ilimi take. Muka yi haka da shi ya mun addu'a ta alkhairi yayi fatan alkhairi bai jin dadi nace malam Allah ya bada lafiya Allah ya kara lafiya na masa addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa babu kokonto Sheikh Sa'idu Hassan Jingir wallahi masanin fiqhu ne na hakika baka sanin ya san fiqhu har sai kana almajiri a fiqhun malikiya in yana magana zaka san lalle faqihi ne a fiqhu a cikin fiqhu mataki mataki ne yana cikin waɗanda na amince a Najeriya lalle sun san fiqhu kuma in suka yi magana akan malikiya za a saurara musu kuma tilawan Qur'ani yayi ta tun bai fara wa'azi ba shi mai jan baki ne ma so da jan baki ya fara sannan mutun ne mai tawali'u duk inda yake za ka ga kalmomin bakin san zai wa'azi sai ce mu bara uwan Nuhu ne babu abun amma muna koyi da masu abun siffa ta malaman kwaire shine tawali'u ba nuna alfaharin ilimi ba kace duk duniya ba wanda ya kai ka malamai na kware suna da tawali'u kuma duk inda suka koshi a ilimi suna ce a matsayin mu na almajirai ba sa nuna cewa su malamai ne wannan iya daga cikin dabi'un da muke gani da yawa daga cikin dattawan malamai amma kananan almajirai wadanda suke matasa yan shekara 25 30 35 40 45 har zuwa 50 wadanda ma zamu ce kannan mu ne wannan tawali'un yayi karanci a wurarensu mutum da hannunsa ya rubuta a Sheikh sai ya sa sunansa shi da hannunsa ba mu san haka a wurin malaman da suka karantar da mu ba wanda suka karantar da mu da tawa akwai wanda har suka koma ga Allah ba su yadda malamai ba ne ce sa ɗabi'a ce ta wanda ya zauna gaban da ta yi karatu duk da aka ce Allah shi taimaki malam sai ce almajiri dai almajiri saboda ba su yadda malamai ba ne muna faɗan irin waɗannan ɗabi'u na alkhairi a kansa da muka sani don muna fatan hadisi da yake bayanin shaidan alkhairi Allah yana karɓa na wajabat Allah ta'ala ya sa aljanna ta wajaba gare shi dalilin irin shaidar da muke masa dan adam ne iya da kurakurai nasa kamar yadda kowane mutum a duniya yake da shi kuma iya da alkhairai da yawa a zatan da muke yi alkhairansa sun yi wa kurakuran fintinkau Allah ta'ala ya karɓi daidai ɗinsa kurakuransa Allah ya yafe masa zuriyarsa Allah ta'ala ya ƙara mata albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa iyalansa ladan haƙurin rashinsa ya ba wa almajiransa ladan haƙurin rashinsa muna ta'aziyya zuwa ga shugabansa fadilatul Sheikh Muhammad Sani Haya Jingir da cewa muna ta'aziyya da cewa inna lillahi ma akhas wa lahu ma abqa wa kullu shay'in dahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina muna ƙara ta'aziyya daga labarin da na samu ammar sallah yau bayan sallan azhar Sheikh Yusuf Sambo riga ciku shi ya masa sallah kamar labarin da na samu idan ya inganta haka na samu muna ta'aziyya zuwa gare shi da dukkan sauran malamai na ƙasa Najeriya dukkanin malaman mu na Najeriya muna ta'aziyya na rasa ɗaya daga cikin iyaye ko malamai da ke karantar da Qur'ani da Sunna da kuma makamantan abubuwa da ke da alaka da addini Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu Allah baya kuskure sai mu yi hakuri akan rashinsa in akwai tambayoyi sai a karanta ko da ɗaya ko biyu sai mu shiga tafsiri yau a takaita saboda kada mu ci lokaci da yawa to ka rika magana a jima ne Ibrahim
karin kafafen yada labarai
an samu karin kafafen watsa labarai da ke isar da wannan tafsiri da muke yi kullum an samu yau ya kai har guda 87 so abinda wannan ke nufi duk darasi ɗaya da muka yi anan akwai media radio ko television guda 87 a Afirka da ke sanyawa don wasu a Najeriya ne wasu a Kamaru ne wasu a Ghana ne da sauran wurare wannan iya waɗanda aka yi reporting kenan don ko a jiya bayan mun tashi honorable Sha'aban yake cewa ai shi ana sawa a media na sana alhikima ma bai taɓa sanarwa ba so akwai da dama wanda ma ba sa faɗan amma ana yi wannan iya wanda suka iso wurinmu ne amma muna kwaɗaita da duk inda ake sawan a isar da saƙon gare mu don a gaya al'umma saboda wani zai iya kirda don lokacin ya bi darasin insha Allah na 80 wadda ta ɗauki nauyi ta ce Hajiya Aishatu Isiyaku Abdullahi uwar gida ga Galadiman Nasarawa Egon shi ne a Sunshine Radio FM 91.5 Yola Adamawa daga 9 zuwa 10 na hantsi Allah ya biya da gidan aljanna na 81 on behalf of NNPC Limited shine NTA House of Star Times daga 7 zuwa 8 na safe Allah ya biya da gidan aljanna sai na 82 da La Radio Kano FM 88.5 company na tafiye-tafiye na transport na Al-Ihsan ya dauki nauyi daga 12.5 zuwa 1 na rana sai na 83 da 84 shine Malam Inuwa Foundation Hadeja foundation ne da dana baban mu marigayi Malam Inuwa Hadeja yayi kuma yake yin ayyukan alkhairi akan foundation din shine na 83-84 Rahama Radio FM 104.1 Abuja daga 9 zuwa 10 na safe da Liberty Radio FM daga 103.3 Kano daga 2 zuwa 3 na rana Allah ya biya da gidan aljanna kuma marigayi Allah ya kai shi gidan aljanna sai kuma na 85 honorable barista Muhammad Hassan Abdullahi magajin uke kuma former minister na environment shi ya dauki nauyi na 85 shine MBS Radio FM 92.5 Kefi Nasara wasse daga 3 zuwa 4 na yamma shine magajin uke kuma ni ne sadaukin uke da yawa ba su sani bane uken gari ne a nan Nasara wasse to in kaga Isa Ali Ibrahim Fantami shi sadaukin uke ne sannan mahaifar mahaifiyata shine garin Malala a Duku local government to ni ne sarkin malaman Malala so irin waɗannan dole ka karba ko dan yi wa iyayenka kara duk abin da ya shafi uwa da uba an aka yi shi muna godiya ba ma ce ba da hakuri za mu karba ko menene in dai on their behalf ne to ba mu ba da uzuri komai aka yi mun karba in ma kuskure aka mana on their behalf insha Allah ta'ala duka za mu yafe na 86 akwai Abbas Ali Gobio so suna sa shi live streaming ne a TikTok sai na 87 Alhaji Abdullahi Bashir Haske AAR Investment Group Premier Radio 102.7 Kano daga 12 zuwa 1 na dare duka Allah ya biya su da gidan aljanna don haka an samu media 87 Allah ya biya kowa da gidan aljanna Allah ta'ala ya karbi aikin a matsayin ibada na'am
assalamu alaikum warahmatullahi Malaka da mukuta sai ne ga tambayoyi a Facebook in comment section wanda suke cewa a tambayoyin da malam yake amsawa da kuranci suna bukatan koda primary malam yayin gurin kai da Hausa saboda mutane su amfana
gaskiya ba zan tilasta kaina ba wanda yayin da Hausa an amsa da Hausa wanda yayin da turanci in akwai yalwa lokaci war kila nayi amma ban karbe shi a sharadi ba wani yadda ake maka na Hausa shi bai ji akwai wanda suke zuwa nan ba su jin turanci Hausa amma sai su zo su zauna to idan suka yi tambaya da turanci kaje kada ayi tafsirin mani da turanci nake son yi ko kuka fi yawa kuka fitine ne ci sai an gida Hausa kuma duk wannan bai isa ba haba kuma abu ya zama mulkin mallaka ku ku danna lokacin ku hana su a musu da turanci kuma a su yi tambaya turanci ku sai an fassara muku haba kuma ai ya dace a bani nima independence ina mana haba ai na cancanci nima su samu yancin kaina wanda ya da turanci amsa da turanci wanda ya da Hausa amsa da Hausa wanda ya da duk wani yaren da na iya amsa da yaren dole kuma gyada ta yi mai intaki ni ban fada ba arin mai fada wannan tsaka duku da arin ba ne har ga Allah ni ban kada sa ba so a kiyaye wanda ya da turanci kawai kai da turanci in ba haka ba kai ma ka je ka koyi turancin mu na ba shikenan ba turanci ai yare ne a je a koya
malam mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu
yake cewa Allah ya duka kiyaye da na ala rahma da na malam da malam injiniya amin ya hayyu ya qayyum yake cewa
amin ya hayyu ya qayyum
yake malam I lost my father tun ina dan shekara 2 mahaifiyata kuma tun ina dan shekara 6 Allah ya musu rahma kuma gashi ban samu daman kyautata musu ba malam yanzu yaya zan yi danna kyautata musu
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu muna roƙon Allah ya jigan babanka da babarka ya hada fuskanka da nasu a gidan aljanna kuma Allah ya jigan mu ma iyayenmu kuma muna maka ta'aziyya Allah ta'ala ya bada ladan hakurin rasa su tun kana karami zan takaita amsa tana da tsawo cewa bai samu daman kyautata musu ba mamar ta rasu yana shekara 2 ko
shekara 6
oh baban yana shekara 2 mamar iya shekara 6 haka ne bi ma'ana tun bai kai munzali ba ya rasa su ga ɗaliban ilimi mai son cikakken bayanin abin da ake yi wa mamaci bayan ya rasu ya nemi littafi sharha na al-minhaj minhaj na Imam an-Nawawi ne rahmatullahi alai sannan akwai sharhansa na tuhfatul muhtaj tuhfatul muhtaj wanda Ibn Hajar yayi sharha amma Ibn Hajar al-Haytami ba al-Asqalani ba al-Haytami al-Shafi'i akwai tsohon bugu mai mujalladi 4 amma sabon bugu mai mujalladi 12 in muka duba volume na 7 a shafi na 72 zuwa 73 yayi gamsasshiyar magana ta ilimi akan abubuwa da ake yi wa mamaci bayan ya koma zuwa ga Allah musamman ga ƴaƴansa da zasu masa zan bada misalan abubuwan saboda lokaci amma bazan takai tsawaita bayani ba na farko daga ciki idan zamu tsakuro akwai addu'a wal istighfar yi musu addu'a da kuma roƙa musu gafara Allah addu'a gata nan addu'a qur'aniyya rabbirhamhuma kama rabbayani sagira ƙarshen aya ta 24 a suratul isra sannan in kuma a sunna ne akwai yawan yi musu istighfari Allah ya gafarta wa babana da babana Allah ya jikan babana da babana Allah kai gafara ga abbana da ainihin ummana yawan yin wannan saboda hadisi ya tabbata a cikin sahihul jami hadisi na 1617 cewa wani mutum zai iya rasuwa yana barzakhu yana wani bangaren lahira kullun da safi sai ga an masa promotion an dauka ka darajar sa a matsayin sa kullun ci gaba yake kuma shi baya wani ibada tunda ya riga ya rasu sai ya ce ki bi mana innar rajula la turfa darajatuhu fil janna za a yi ta daga darajar sa a cikin aljanna yayi taurawa sai ya ce anna li hadha taya aka samu na samu wannan darajar ni da bana aiki sai a ce bistighfari waladika lak ka samu wannan daraja albarkacin addu'ar da danka ke maka ne danka na roƙa maka gafara sai yace istighfari wannan ke bayyana akwai addu'a akwai istighfari abubuwa biyu ne wannan hadisi yana da muhimmanci wajen roƙa wa iyaye gafara yana sahihul jami hadisi na 1617 na biyu ko in ce na uku mun samu addu'a rabbirhamhuma kama rabbayani sagira qur'ani aya ta 24 na biyu istighfari hadisin sahihul jami na 1617 Allah ya maka albarka a ramma isa na uku ana so a yawai a rika yin ibada da shafi kaman aikin haji da umura dogaro da hadisi na wata baiwar Allah da ta rasa mahaifiyarta take cewa shin idan na samu iko na aikin haji a matsayinta Allah zai bani lada wannan Allah yace Allah zai baki sai amsa mata da dabara sai yace idan ana binta bashi zaki biya a wata riwaya idan ana binta bashi zaka biya sai dan ko ita ce na'am sai yace to haƙƙin Allah ya dace a biya fiye da na mutum wannan hadisi yana cikin Bukhari hadisi na 6699 shine na uku yin aikin haji ko umura ko yin su dukka na hudu akwai yin sadaka yawan bada sadaka yana da muhimmanci ga mamaci kamar akwai hadisi ma na Sa'ad ibn Ubada radiyallahu anhu da yake cewa mamata ta rasu wa ana gha'ibun ni bana na kuma ban samu iko ma na shaida sallan gawanta ba da makamantansu shin zan iya mata sadaka wanzan Allah ya ce za ka iya yi sai ya ce yana da wata gona lafiyayya sunanta al-mikhrab sai ya ce na ba da sadakanta fi sabilillahi wa mahaifiyata da ta rasu wannan hadisi shi ma yana Bukhari hadisi da 2756 ne zama 2756 eh na'am haka ne na hudu kenan na biyar shine sadar da zumuncin kawayensu da abokanansu da ƴan uwansu sadar da zumunci da kafa da kira a waya a gaida abokanansu da aminansu da sadar da zumunci da aljihu abinda babarka take na taimaka mutane a Ramadana ko alayya ka rika yi in tana da masu suna da aka mata tana musu dinki ka ci gaba da yi musu dinki abinda babanka yake na sadar da zumunci ka ci gaba da sadar da zumunci nasu wannan duka yana da matukar muhimmanci daga cikin ayyuka da zamu rika yi wa ainihin iyaye idan sun koma zuwa ga Allah muna iya cire shi daga cikin hadisin Ibn Majah hadisi na 225 mun samu ibada nawa guda biyar ko ana iya kara shida ma akai ya zama 11 mun dauko hadisi na Ibn Majah na 224 wanda manzo yake cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa sanati ba'da mautihi yace ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw mustafan warasa aw masjidan bana aw baita libin sabil bana aw naharan ajra sai ka musu waɗannan waqafi sune endowment a matsayin mahaifa daga cikin su wanda nasu ya kira akwai yawan sayin qur'anai ko mu ci a fanshi qur'anai a bada sadaka mun samu nawa na shida ko sannan na bakwai ka zama da salihi dukkan ayyuka da na kwarai da kai ladan yana iya saduwa zuwa gare saboda kai aikin iyayenka ne mun samu nawa bakwai na takwas kuma shine masjidan bana gida masallaci dan iyayenka da suka rasu shi ma sadakatun jariya ne na takwas kuma aw baitan libin sabil bana ka gina gida a matsayin waqafi a matsayin matafiya ko a rika saukan baki ko a sa wasu marayu su shiga ciki su zauna da iyayensu ba biyan haya fi sabilillah mun samu nawa na tara na goma kuma aw naharan ajra samar da idan ruwa kaman ka tona rijiya ko bohol ko pambo ko sayan katon kasan din ruwa ka bayar a yi buɗe baki fi sabilillah duka ya shiga ciki mun samu nawa na goma na sha ɗaya aw sadaka tasaddaka biha fi hayati ko kuma ka dauki wani kudi kawai ka ce ga naira miliyan ɗaya a masallaci ayi abin da ake so Allah ya kai ladan zuwa ga iyayena waɗannan ayyuka guda goma sha ɗaya in ka rike su akwai ijma'in malamai akan insha Allah ta'ala zai sadu zuwa ga iyaye yin sallah yin azumi don su wannan matsala ce khilafiya kamar yadda yake cikin Tuhfatul Mutat volume na 7 shafi na 72 da 73 har ma da 74 kana iya shiga ciki wallahu ta'ala alam ina ga ai hakuri da tambaya da yau saboda yanayin karatu din insha Allah gobe sai mu ci gaba daga inda aka tsaya ko bismillah aramma in ka gane na muka tsaya a cikin Ali Imran sai a ci gaba kawai bismillah
a'udhu billahi samii'il 'alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدورهم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
جزاكم الله خيرا
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
جزاكم الله خيرا آل عمران آية تدريد حمسن ده حدود آية تدريد حمسن ده بير كرنا من تاجية زوه هيس اكسلنسي دكتور عبدالله عمر غندوجي عبادة سنروا نذي لو كنو ين تفسيري دن نتورنشي اواني global media so اكوي درسة ده اكي نتورنشي نلاست اكو آية بيفو za a hada a fara sawa gabanin kuma idan darasi ya ci gaba sai a ci gaba da yi Allah ta'ala ya karba a matsayin ibada ya biya da gidan aljanna da dukkan hidima da aka yi wa addini ta kowane bangare aya ta 154 thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi sai ya saukar a kanku bayan wannan kunci da damuwa amanatan shine nutsuwa da aminci nu'asan har ma da gengede yaghsha ta'ifatan minkum, wanda yake lullube wani bangare na masu imani daga cikinku waɗanda suka je filin daga a yakin Uhud. Wa ta'ifatun, amma wani bangare kuma, kadi ahammatkum anfusuhum, karkashin jagorancin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, damuwarsu shine kansu ba addini ba. Yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliyya, suna yin zato mai muni zuwa ga Allah, zaton da yake ba na gaskiya ba, kuma bisa ga zato na jahiliyya suke yi. Yaquluna, suna cewa su waɗanda suke munafukai, lallana min al'amri min shay'i, ai wannan abin ba mu da wani zabi ne akai, ba mu da zabi, shi ya ɗebo mu muka zo nan wai za mu yi self defense mu kare kanmu ga halin da muka shiga ciki. Qul innal amra kulluhu lillah, kace dukkan al'amari fa na Allah ne, kai ma annabi ba naka bane. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak, suna boyewa a cikin rayukansu abinda ba sa bayyana muku, bi ma'ana suna fada da bakunansu amma ku ba kwa ji. Yaquluna, suna cewa law kana lana min al'amri shay'un, da dai muna da wani zabi cikin al'amarin nan, da dai zabin kanmu ne, da ba mu biye wa Muhammadu ba, ma kutilna hakuna, da kowa yana gida babu wanda ya rasu. Amma yanzu ya ce wai mu zo mu kare kanmu, an kawo hari Madina, to yanzu gashi abu ya faru, har an zo an kashe wasu a cikinmu, kuma shi ya jawo mana. Qul law kuntum fi buyutikum, ka ce musu wallahi ko a gidajensu suke, mutum yana gidansa da masu gadi a gidansa da ƴan sanda ko sojoji da DSS ta ko ina a kewaye gidan. Labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim, wanda Allah ya rubuta ajali gare su idan lokacin ajalin yayi, su da kansu za su tashi su je wurin da Allah ya rubuta za su rasu, kuma ba su san me kai su wurin ba. Ila mabajihim, wurin da za su fadi su rasu da kansu sai sun kai kansu. Me dalili? Wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum, Allah yana kawo jarrabawa ne don ya rika jarraba zukatanku ya gane masu imanin gaskiya da kuma masu imanin cuwa-cuwa na ƙarya na 419, wato masu imanin zuke ta malle. Allah ya kare mu daga imanin zuke ta malle. Wal yumahisa ma fi qulubikum, kuma Allah yana jarraba ku ne don ya tsaftace zukatanku, ya zama dukkan tsatsa da ke zuciyar a kankare shi zuciyar ta yi kyau. Wallahu, Allah alimun, mai ilimi ne. Bi zati sudur, da abin da ke cikin kirazanku, wato jam'in kirji, duk abin da kuka yi Allah ya sani. Allah ta'ala shi mana jagoranci. Wannan aya na daga cikin ayoyin da aka saukar da su a gumurzu da ya faru na Uhud, wanda yaki ne da fiyayyen halitta yana ciki. Al-Khulafa'ul Arba'a, suna ciki Abubakar, Uthman, Ali radiyallahu anhum. Daga cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna, irin su Talha ibn Umaydullah, suna ciki Mus'ab bin Umair, ambasadan farko na musulunci na fiyayyen halitta yana ciki. Irin Hamza ibn Abdul Muttalib, baffan manzon Allah, yana ciki da sahabbai da dama wanda adadin su ya haura mutum 700. Dukkanin suna tare da fiyayyen halitta physically da jikinsu, was spiritually da kuma tare da shi a zuciya. Sannan a wani bangare kuma aka samu gura gurbi irin su Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, wanda addressing dinsu da maganganunsu suna bayyana su masu imani ne, amma a zuciyar zuki ta malla ne, ba su da imani, bal ma sun shiga musulunci ne don su bata addinin. Wanda kuma wannan baya karewa har abada, ana samun masu sifatuwa da addini don su rusa addini din, ana ma sponsoring dinsu daga kasashen waje a karantar da su, manufar shi ne don su zo su rusa addini. Ce za ka ji da ce ai an buɗe masallaci, masallacin na maza ne amma limamiyar mace ce, ai kai ka san wani shedancin bai da alaka da addini, wai kuma sai ta zo ko hijabi babu, sai ta dame wai sai ta zo ta ce liman, kuma ga gardawa a bayanta. Allah wadanna kai lalace, Allah wadanna kai lalace, wai duka wai a nuna duniya wai ana modernizing addini. Addinin musulunci bai bukatar modernization, abinda yake addini shine moderation. Babu extremism a musulunci, babu laxity, babu extremism, babu laxity, babu wuce gona da iri da tsanantawa, babu kuma yin tafiyar hawainiya, tsakatsakiya ne dukkan karantarwar addinin musulunci. Shi yasa a ka'ida shi ne mu riƙe musulunci bai buƙatar wani modernization, daman shi modern ne kuma civilized addini ne. Duk wanda kaga yake bayanin wai a gyara shi, a canja dokar, Allah yana ga zamani ya lalace, ko jahili ne ko maƙiyin addini ɗin ko kuma me, ko kuma karan farautan wasu mutane ne bi ma'ana munafiki ne amma musulmi na hakika baya yi wa Allah gyara baya yi wa fiyayyen halitta gyara yadda aka yi addinin a zamanin sahabbai haka zamu roki Allah Allah ya samu mu tuna yin addinin a haka amma babu wata dokar Allah da take son wai dan adam ya zauna ya gyara ta me amfanin civilization din da babu addini civilization da babu addini fa gashi nan muna gani a kasashen waje wai mace sai ta fito a television wai saboda wayewa kare kare ne zai zo public live wai yana mu'amala da ita a gaban jama'a wai shine civilization ko kuma namiji ya auri namiji wai mace ta auri mace wai shine wayewa don Allah ko a animal kingdom an ana yin wannan sai a ce civilization a karantar da mata bayyana tsiraici mace ta fito dukkan halittar jikinta a fili wai shine wayewa in wannan ne wayewa muna maimaita miki wallahi tinkiya da akuya sun fiki wayewa har yanzu ke daƙiƙi ya ce ba ƙauya daƙiƙi ya ba ci waye ba ai ita akuya aihuwar da aka haife ta haihuwar uwar ta haka take yawo babu riga babu wando babu ko dan fante ba komai ina shine wayewa to har yanzu a wayewar ki tinkiya da akuya da jaki da alade sun fiki ba ƙauyar banza ta wofi ina wayewa ciki ina cika waye ga awaki nan sun zama wayayyu ba shine ba ba wai wayewa shine rika koyi da dabbobi ba wayewa kina zama kaman sai wadoya ba za ki wayewan zinare ba in ka je sayan zinare za ka ganshi a shago a cikin gilashi an dauko tsumma an rufe an yi komai amma in ka zo ka samu doya mayya a bakin hanya ake zuba ta in ka saya kai diban karama ka ciya garbi ka taba ganin doya an sa ta a cikin gilashi a shago haba ba shine wayewan doya ba to ki zama doya mana haba ina wayewa dabban ciwo shine wayewa wallahi civilization shine addini kar ka yadda ko ki yadda wani ya yaudare ku wai ana ga wai addini ba wayewa bane har ga Allah addini shine wayewa mu muna tunkaho mu masu son koyi da addini ne ba mu isa ba kuma mu ba kowa bane amma muna son Allah ya mana baiwa da siffar masu koyi da addini mu rayu a haka mu mutu a haka saboda addini shi koya mana adalci da gaskiya da rubun amana da tausayi da duk abun da ka gani nan nagarta tare da mu addini ya koya mana inda babu addini ai yanzu da mu ƴan tasha ne inda babu addini da ƴan tasha ne yanzu wataƙila da ba addini irin aran ma wataƙila idan ga muku yayi ritaya dai daga dambe yanzu kan alƙalin dambe ne referee ne na dambe amma yanzu ka duba shi a nitse ya shiga nan ya dauko aya ya shiga nan to ba addini me yasa ai wannan jama'a addini shine wayewa Allah ta'ala ka ba mu iko riko da addini wannan aya summa anzala alaikum min ba'd al-ghammi ta sauka a Uhud ita ce tana daga cikin ayoyi a Qur'ani wanda dukkan huruful hijaiyya dukkanin su sun zo a cikin ta dukkan haruffa da muka sani Arabic letters a wannan aya kwaya ɗaya dake cikin Ali Imran 154 babu wani harafi daga alifun ba'un ta'un sa'un har zuwa wawun ya'un guda 28 ne babu wani harafi kwaya ɗaya na Arabic letters wanda baya cikin nan dukkanin sun zo wannan kuma bayan ita ayoyi biyu ne duka Qur'ani masu wannan matsayi din cewa dukkan huruful hijaiyya sun zo banda aran ma wa zai banta biyo na'am me kace ba kai ba ayatul dain a'a ba ayatul dain bane Muhammadur Rasulullah to mubarak Allah ya maka albarka Abul Walid ai haka ne Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ita ce a cikin Fatiha aya ta karshe ko kace aya ta 29 to da wannan aya ta Fatiha ta 29 da kuma wannan a Ali Imran 154 su kadai ne ayoyi a Qur'ani da dukkan Arabic letters huruful hijaiyya alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un suka bayyana a cikin bayan wannan babu wata aya mai wannan shi yasa wasu kasashe irin Murtaniya idan ana karantar da yara harufa wani lokaci da ayoyin ake fara koya musu idan yaro ya iya biya dukkan harufan da ke cikin wannan aya to ya san dukkan huruful hijaiyya kenan sai a ga sun daga summa a fara da sa'un zuwa mimun zuwa alifun zuwa nunun haka za a bi one after the other. Mu kuma time din mu a tsangaya ana fara koyon baki ne da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Shi ne da kuma alu an baki wa uzal ba alu baki lallan hakuri min jayinu ara alulan jaye wagar yayar basmi ara alu basmi ara alu lallan hakuri alu lamara hakare min jayinu ara alu lamara hakare mi ya mi ara sai a ce alu lan jaye hasade min jaye dan lallan hakuri ra ba guje alu lan jaye allaka ba to haka mu muke a lokacin to sai a fara da wannan idan ka gama su sai ga duka harufan nan sun maimaitu a ciki amma ɗan zamani sai a rika alu alifun ba'un ta'un sa'un Allah shi sa mu wange lafiya. Allah ta'ala ya ce summa sannan, wato summan iya nufin bayan a farkon yaƙi kun fara nasara sai wasu daga cikinku aka ɗan sa musu shubuha suka saba umurnin fiyayyen halitta da suka saba umurnin sai Allah ya jarrabe ku zango na nawa? Na biyu. Na farko nasara, zango na biyu sai abokanan gaba suka fara nasara a kanku, inda har bayan wannan alghammu ya zo da ma'arifa. Iya nufin ghamman bi ghammin din nan, wato kunci da damuwa kan kunci da damuwan nan. To yanzu bayan wannan din ya hada dukkan kunci da damuwa da kuka shiga, na rasa ganima, na jin ciwo, na firgita, na cewa an kashe fiyayyen halitta, na rasa ƴan uwanku, na shiga damuwa, na tserewa, to duk wannan ya shiga cikin alghammu. Shi yasa yazo bil ma'rifa, saboda wa altufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi. A ka'ida idan al yazo ya zama definite, iya nufin duk wani abu ya shiga ciki. So duk wani damuwa da kunci ya shiga. Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi. Man alladhi anzala ay thumma anzala Allahu alaykum. Shi yasa ya kira gina shi mabniyyun lil majhul wa fa'iluhu huwa Allah. Zaka huwa ne a wurin shine Allah kenan ko. Kuma da yace thumma anzala alaykum min ba'dil ghammin, iya nufin thumma bayan dan lokaci ya ja ne ba take bane. Tukunna aka saukar, kuma nutsuwar ta sauka ne a lokaci daya, aminci din ya sauka ne a lokaci daya. Shine thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan. Kalmar amanatan menene amana? Na'am, na'am, me yake nufi? Aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali. Wato bayan kuma su Allah sai saukar musu da nutsuwa, wancan firgitan kuma sai ta tafi. Saboda siffa ta mai imani shine duk yadda aka yi baya yadda yayi luzin nutsuwarsa. Irin kaga mutum wai ransa ya baci sai ya ta zunduma zagi, ba siffar mai imani bane. Ko kuma ya ga maciji ya firgita take, ba siffar mai imani bane. Zaka firgita amma kada kai losing control. Ko da dabba ce ka ganta kura, kar ka wayi gari ka nutsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ka tunani me zaka yi, ka tuna wata addu'a ka fara yi. In akwai hanyar tsira ka ga yadda zaka yi. Amma ba wai kana ga abu saboda tsabar firgita sai ka rasu ba. Akwai wanda saboda tsabar tsoro suna rasuwa. To ko da shedan ya jarabe ka daga ka dan yi rasa wannan nutsuwar, to kai gaggawa ka dawo cikin hayyacinka. Shine amanatan, saboda siffar masu imani ne. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. A wani sura kenan? Suratul an'am aya 82. Kaga lahumul amn, saboda imani, duk imanin da babu cuwa-cuwa to akwai nutsuwa a ciki. Shi yasa in kana so ka ga cikakkiyar nutsuwa, ƴan uwa, ba mulki yake bada cikakkiyar nutsuwa ba, ba kuɗi yake bada cikakkiyar nutsuwa ba, ba sarauta kadai yake bada cikakkiyar nutsuwa ba, ba ilimi kadai yake bada cikakkiyar nutsuwa ba. Wallahi thumma billahi thumma tallahi, babu abin da ke bada cikakkiyar nutsuwa kamar imani da aiki na ƙwarai. In kaga mai mulki da nutsuwa, to imanin ne bashi ba mulkin ba. In kaga mai kuɗi da nutsuwa, imani da aiki na ƙwarai bashi ba wai wannan kuɗin ba. Duk duniya in dai wai nutsuwa kake nema, to ka roki Allah ya baka imani da aiki na ƙwarai da ya ginu akan doron bayan ilimi ingantacce. Zaka ga cikakkiyar nutsuwa da mutum, cikakkiyar nutsuwa. Amma in ba haka ba, duk kuɗin mutum da mulki zai gan shi ga wani baina-baina. Haka zaka gan shi bai da emotional intelligence. Duk abin da ya faru a koyi zai iya ashar, zai iya kai duka, zai iya zagi. Sai daga baya in abu yayi liki zai ce to jama'a ayi haƙuri. Amma in akwai imani da nutsuwa na addini, waɗannan abubuwa ko da za a yi kuskure baya wuce gona da iri kuskura. Za ka ga ɗan ƙarami ne, amma ba za ka ga ana zabga ashar ba, mai imani bai wannan, sai Allah ya saukar musu da amanatan. Sannan kuma sai ya ce nu'asan, amanatan din nan a magana mafi inganci maf'ulin li ajalihi ne, a magana mafi inganci. Sannan kuma nu'asan, saboda tsabar nutsuwa suna filin dagan gabanin a gama, sai suka fara gyangyaɗi. Sai mu daina haka, yana wai gyangyaɗi. Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala ya ce gyangyaɗi a filin daga nutsuwa ne da imani, amma gyangyaɗi a majalisin ilimi wannan kuma abun a aibata ne. In ka zo majalisi sai kana ta gyangyaɗi a ga, to wannan abun aibata ka ne, amma a filin daga kana zauna ana da sai kana gyangyaɗi, wato imani ne da nutsuwa ta maka yawa, kai ka tabbatar ba abin da zai faru sai abin da Allah ya rubuta. Sai sa Allah ya ce ya saukar musu da nu'asan. Kuma banda wannan ko a Badr ya faru, zaka yi ba mu misali a Qur'ani aran ma,
iz yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa liyuzhiba 'ankum rijzash shaytan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam.
Wannan suratul anfal ayata 11, kaga sai Allah ya ce iz yughashikumun nu'asa amanatan, ko ya yunzilu alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wannan a cikin Badar ne, wannan kuma a Uhud. To a Badar ma sun yi gyangyaɗi, sun yi bacci a filin daga. Allah ya ce yayi wannan ne ya saukar muku da aminci da bacci da gyangyaɗi, don ya yi mai, don ya tafiyar da ku, ya tafiyar da rijisa shaytan, wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam idh yuhi rabbuka. So kaga a nan gurin Allah sai ya ce yayi wannan ne don ya tsarkake zukatanku, ya tabbatar da zukatanku akan gaskiya, ya kuma tabbatar da dugadiganku. A kuma na Badar da sai saukar muku da ruwan sama, minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi, don ya tsarkake ku da ruwan sama. Suna Badar sai ga sunan, saboda tsabar nutsuwa a filin daga suna gyangyaɗi, kuma ana ruwan sama yana jika su. Ai wani abu sai imani. In kana son cikakken imani da ka samu nutsuwa, to ka nemi imani ga Allah. So da kai nu'asan sai suka fara gyangyaɗi a filin Uhud din. Yaghsha ta'ifatan minkum, wannan nu'asan din da amanatan din suna lullube wani bangare daga cikinku, shine annabi da sahabbai masu imani. Sannan wa ta'ifatun, amma kuma akwai wani bangare na wanda suna tare da ku a gangar jiki amma zuciyar ba ɗaya bane, kadi a hammatuhum anfusuhum, wanda damuwarsu shine kansu, siffa ce ta mara imani, ya zama duk matsalan al'umma bai damu mutum ba, kansa shine damuwar kansa. To su sun bi fiyayyen halitta filin daga, irin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul shine shugaban munafikan duniya, wanda shi rukunun ne min arkanin nifaq. In ana kirga filas na munafurci har gobe kiyama yana ciki. In ka karanta munafurcin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, zaka tabbatar lalle magadar Bahaushe gaskiya ne, shine kai dai kaga mutum. Idan ya zo gaban fiyayyen halitta yana cewa suka fi kowa iya yaba shi, sai ya zo yana yi manzon Allah, Muhammadur Rasulullah, ya Rasulullah, Muhammadur Rasulullah fi Taurati wal Injili wal Qur'an. Haka yake masa a ɓoye, sai ya yaba shi, ya koma gefe kuma sai ya ce ai tsakaninku da shi kamar mutum ne da Laraba ke cewa ka ciyar da karanka ya cinye ka. Mutum baƙo ya bar Makka ya zo mahaifarku, kuma ya zama shi ne mai sarauta, wai shi ake ba wa sarauta, wai shi ne shugaba. Sai fara wannan maganar. Shi yasa duk wanda ya cika keɓantuwa da kai, ga wata fa'ida ilmiya, duk wanda ya cika keɓantuwa da kai a ɓoye kaɗai, ya yaba kai wuce gona da iri, amma baka taɓa samun wata riwaya a bayan idanka ya faɗi alherinka ba, baka taɓa jin an yi rekodin muryarsa ya faɗi alherinka sai gabanka, to kai kafa da shi. Waɗanda suka iya yabo a gabanka kai kaɗai su yaba ka, kuma baka taɓa jin a gefe sun yi ba, to kai kafa da su. Mafiya yawa masu wannan ba duka ba suna da element na munafurci. Sai ka zama mai hankali. Wanda za ka fi nutsuwa, wanda ya yabe ka baka wani, za ka ce wani ya faɗi alherinka baka ba wurin, to ka fi nutsuwa da wannan. Ko kuma a gabanka amma a cikin jama'a, duka wannan babu damuwa. Amma in daga kai sai shine ko mutum ɗaya ko biyu ba zai iya faɗan alheri a kanka a public ba, to akwai matsala mai girma. In kana shugaba, to kai a hankali da shi ranar da baka wurin shi zai fara cin amanarka in kai mai kudi ne kai a hankali da shi ran da ka talauce da shi za a ci amanarka duk wata damar da kake da shi ran da babu shi zai fara cin amanarka don haka kadi ahammatkum anfusuhum kansu ne ya dame su yadhununa billahi ghayral haqqi dhannal jahiliya suna zato ga Allah zato wanda yake ba na gaskiya ba zaton jahiliya daga cikin munafikai abinda suke faɗa shine shi annabi ya ce wai zai nasara a duniya addininsa zai shiga duniya to yanzu gashi a garin Madina ma mun zo an hana mu sakat mutun 3000 da kalan sun zo gaba ɗaya garin Madina sun hana kowa kwanciya hankali to ta za a yi nasara wannan Allah faka dube yazo isar da addinin nan nasa babu radio babu jarida babu television babu satellite babu internet babu Facebook babu Twitter babu YouTube amma yau adadin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya sun haura mutum biliyan 2 ina ma su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ba su ga labarin me yake faruwa su ji kunya yau mabiyan su a duniya ya fi mutum 2 billion ya fi biliyan 2 wato ya fi miliyan sau 100 nawa ya fi miliyan 2000 mabiyansa a duniya la ilaha illallah ko a Najeriya kade ka kirga mabiyansa yaya a Afirka ka kirga yaya a duniya ka kirga yaya mabiyansa a cikin kasa irin India sun fi mutum miliyan 250 a India amma bai da internet bai taba live program haka da Facebook yana irin yadda kuke yi ba sallallahu alaihi wasallam yaquluna halana min al-amri min shay suna cewa kai wannan al'amarin hal din nan na inkari ne yaquluna suna cewa wannan al'amarin namu zai yi kuwa kai za a ce wa zamu wai nan gaba addinin har zai fita a Makka da Madina har ya shiga kasar Yaman har ya ketare ya shiga kasar Misra har ya je shi Sham suka ce wannan abun ba zai yi ba shine suna tambayin abin da yake fadan nan ko zai yi saboda iya daga cikin siffar munafurci ka rika kokwanton maganar Qur'ani ko ingantaccen abin da ya tabbata a sunna alama ce ta munafurci ko kana musulmi sai Allah ya faɗi magana ya tabbata aya da zai gana cewa kai abin nan haka ne ba za mu ce kawai kai tsaye ka fita ba saboda akwai uzuri na jahilci akwai mawani'ut takfir wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu shuruti wal mawani' tartafi ba za mu gaya maka haka ba amma dai ka duba zuciyarka da munafurci kuma da suka ce yaquluna halana min al-amri min shay wa suka ce a aboye suka fada amma magana mafi inganci suna gaya wa juna ne wane gaya wane saboda tunda an ce yaquluna ba a ce fi anfusihim ba to sun fada wa juna sun ji ne in qur'ani iya magana magana zuci ne yakan ce fi anfusihim yaquluna bi afu yaquluna yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam kaga anan gurin sai yace yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul wannan mujadala ne ko aya ta 8 alam tara ila alladhina nuhu anin so alai halin da yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna la daga ce fi anfusihim to nan magana zuci ne amma ba ce fi anfusihim ba fa'ida ilmiya na bayyana cewa sun gaya wa junan su ne mafhum tayyib qul inna al-amra kulluhu lillah kace dukkan al'amari na Allah ne subhanahu wa ta'ala yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak suna boyewa a rayukan su munafikai abinda ba sa gaya maka kaga yaquluna fi anfusihim yana kara fassara yaquluna halana min al-amr ashe juna suka gaya wa mafhum ma la yubduna lak abinda ba sa bayyana gare ka yaquluna law kana lana min al-amr shay'un ma qutilna hahuna suna cewa wallahi da muna da wani al'amari da ba a kashe mu a wurin nan ba haka suke gaya juna yanzu da ba dan ya ce mu to mu kare kanmu ba ba dan ya ce wai mu zo mu fara wai yadda da wani addinin musulunci ba ai da ba mu yi shahada ba ai da ba wanda ya rusu kai da ba a kashe kowa ba sai su rika fadan wannan suna izgili saboda siffar mutanen banza suna da sha'awar duk inda na kware ya samu jarraba akan bin Allah su yi dariya yanzu kana da kokarin zuwa masallaci ka ji tafsiri a kauyen ku ko da keke ko da mashin sai ka je aka sace keken ko mashin din ko mota kana da ka rantsa wallahi wallahi ba mun ga baka ba kai kullum masallaci sai buga shan dauke mashin din ka sai fashe da dare wallahi ka buki ai ana yawan baka magana baka fahimta ko ka tafi sallar asuba ka fada falbati ka kurje nan dinka sai zo Allah ya sauke irin bidan daren nan ni da muna shaka ya maka shi sa bani haka Allah ya ni bana fafita wallahi ni a daren nan saboda shi na banza kullun sha'awar sa a duniya mai bin Allah ya samu jarrabawa a bin Allah shi aikin sa kenan a ce dalilin bin Allah ka samu jarrabawa mara dadi to sai kaga yana jaje amma daga kaga fiskar sa wallahi dadi yake ji ko kuje masallaci a ce maciji ya fado kun tarwatse ka fita da kyar ka bar kekenka baka dauka ba ko mashin ko mota ce to mun gaya maka harkan nan ba shi fa Allah da kansa yace a bi shi sannu sannu wai yanzu ya zo mai wa'azi wai Allah da yace a bi shi sannu sannu ba haka suke yi ba sai maka bi yace annabi ma sai ka nemi duniya kaman ba za ka mutu ba wai yana mika wai annabi ya gaya masa irin waɗannan hadisai na sanya rauni za ka ji su ba har Allah ma sai an ce wai Allah ya fada so shine suke cewa ai law kana la min al-amr shay'un ma qutilna huna da dai mu muke da shugabanci ba Muhammadu ba idan ba a zo nan an rasu ba da kowa yana gida hankalin su akan ce babu matsala ba gashi yanzu an kawo mu anan wani ya je shi yanzu ya kare wani ya rasa baba wani ya rasa da sai Allah ya ce a ce musu qul law kuntum fi buyutikum wallahi koda kuna cikin gidajenku ne wa fi qira'atin qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl qira'uhu ne ana labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl na farko na biyu kutiba alaihimul qatl na uku kutiba alaihimul qatl haka ne arama qira'uhu ne a wurin duka kuma sun tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka qul law kuntum koda kun kasance law din nan shartiyya ne ina fi'lu sharti
kuntum
ina jawabu shart
labaraza
alladhina kutiba alaihimul qatl shine jawabu shart wallahi koda kun kasance a gidajenku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl wanda ajali ya zo musu sai sun fita daga gidan da kansu labaraza kutiba alaihimul qatl wanda aka rubuta musu ajali sai sun fita da kansu ila mabaji'ihim zuwa iya wurin da Allah ya kaddara za su rasu wannan yasa ajali ke kiran mutum ya gama jinya sai an dauke shi a jirgi an kai shi Germany ana isa an aje shi a airport sai ya rasu daman Allah ya rubuta a cikin airport din Frankfurt zai rasu wani an kai shi Egypt to kasar tana can asibitin da ke Egypt ko wani Saudi German ko wani Assalam ko wani Maqawilul Arab ne ko wani International Medical Center a wurin nan ajalin yake to sai a dauki mutum wani ma sai an ci bashi ran da aka kai shi gabanin likitan yazo ana ajiye shi a wurin sai ya rasu shine Bahaushe sai ce kasa ta yi kira kasa ta kira saboda kowa da kasarsa shi fa wato akwai mu'jiza ta Allah a mutuwa dukkan wani abu a duniya in kana gudun sa a ka'ida yana bayan ka ne amma wallahi mutuwa duk inda ka nufa tana ta arama za ka yi ba mu aya ko kwaya daya Qur'ani da za ta bayyana wannan
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
وننشك سورة الجمعة آيات تفقص ذي زمان Allah ta'ala ya ce qul innal mauta alladhi tafirruna minhu lalle ita mutuwan nan da kuke guduwa daga gare ta bai ce za ta iso ku ba sai ce fa innakum kudin fa inna qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum shi mutuwan zai gamu da ku saboda namiji ne a larabci ba mace ba zai gamu da ku kaga in kana gudun abu sai kace aka ce za ku gamu a gaba aina yake ai yana gaba da kai in kai gabar mutuwan na gabar in kai yamma mutuwan na yamma in kai kudu na kudu wallahi in kai kudu ma maso kasa to wallahi mutuwa tana wurin shine mu'jiza ta Allah a mutuwa duk abun da ka guda a bayan ka yake amma mutuwa duk inda ka nufa a can take sai a dauki mutum sai a kai shi asalin garin da za a kai shi
a nan ƙasar take sai an kai mata wurin tukunna ta dauka ku za ku hada kudin jinya ku kai shi wurin da zai rasu la ilaha illallah ai wallahi Allah Allah ne ku ne za ku kai saboda me fa innahu mulaqikum babu dabara akan mutuwa shi yasa duk addu'ar duniya ba ta maganin mutuwa an ajali yayi fiyayyen halitta zai bada lakanin addu'a ko magani sai ce wannan addu'a ba ta ko maganin baya maganin mutuwa da tsufa su tsufa tabbas ne mutuwa ma tabbas ne so waɗannan babu magani da tsufa da mutuwa sai dai tsufan ayi manejin dinsa amma babu maganin tsufa duk dattijo in ya ja sai dai ayi ta lallabawa shi yasa an ka samu dattijo kace baba an tashi lafiya sai ce alhamdulillahi mun tashi lafiya irin tamu wato ita lafiyar irin tasu ne masu wannan shekaru ba irin taku ba saboda yau a tashi da kaza gobe a tashi da kaza dole mu tsaya tsakiyar ayar gobe za mu tashi insha Allah wal yabtaliyallahu ma fi sudurikum wala yumahhisa ma fi qulubikum za mu yi kwanan jeji in mun kammala wannan sai mu shiga aya ta 155 insha Allah ta'ala har zuwa gaba idan lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم